Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata daya ga watan Agusta shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Mahmud Lalo. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Yan sanda a Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo sun tsare masu zanga-zanga sama da 100 a birane daban-daban na kasar. Yayin da ke musanta cewa an samu baraka a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya nada General John Kelly mai ritaya, wanda mutum ne da ake mai kallon baya ya dada rainin wayo a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. Rashi ta fara mayarwa da Amurka martani kan takunkumin da ta kakaba mata, za ku ji matakin da ta fara dauka.
To ko bayan haka za ku ji cewa kungiyar kwadago a jihar Kano ta yi kira ga gwamnati ta biya basussukan ma'aikata da yan fansho da kudin Paris Club na kashi na biyu.
A yi kwamiti a saka kuma kungiyoyin kwadago a ciki domin mu zama ido na ma'aikata da yan fansho, kuma mu tabbatar cewar an biya waɗannan kuɗaɗe ga waɗanda suka kamata.
Gwamnatin jihar Niger kuma ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna da wata kungiya mai tattara bayanai na birane da kuma kananan hukumomi na duniya don tallata su ga masu zuba jari. To ko menene albishir ga mutanen jihar Niger?
Albishir ga mutanen Niger, in Allah ya taimake mu, mutanen suka yadda da mu, suka amince da mu, mu ko muka yi abubuwan da suke sa ran zamu yi, insha Allah nan da lokaci kadan zamu iya samun gudunmuwa, za su taimaka mana ta hanyoyi da yawa.
To bayan haka kuma akwai shirin tsaka mai wuya da Ali Mustafa Sakwato zai gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yan sanda a Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo sun tsare sama da masu zanga-zanga 100 a birane daban-daban na kasar, bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarshen shekarar nan. An yi zanga-zanga ne a Kinshasa, babban birnin kasar da birnin Goma da ke gabashi da wasu biranen kasar da dama. Waɗanda suka shaida lamarin a birnin Goma sun ce 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar, yayin da a Kinshasa ƙungiyoyin manema labarai suka ce an tsare 'yan jarida da dama na ɗan wani lokaci. A jiya Litinin, ofishin kare haƙƙin bil'adama na haɗin gwiwa da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya a Kongo ya yi Allah wadai da tsare masu zanga-zangar da aka yi, yana mai cewa kama mutane ba bisa ka'ida ba, ya yi hannun riga da yunkurin neman bayanai da kuma 'yancin yin taro, waɗanda duk kundin tsarin mulkin ƙasar ta Kongo ya ba da damar a yi. A watan Disamban da ya gabata, wa'adin mulkin da doka ta tanadawa shugaba Joseph Kabila ya cika, wanda shi ne na biyu na kuma ƙarshe lamarin da ya haifar da tarzoma siyasa a ƙasar.
Yayin da ya aike da saƙon Twitter cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya nada General John Kelly mai ritaya, wanda mutum ne da baya amincewa da rainin wayo, a matsayin shugaban ma'aikata na fadar White House. Trump ya nada Kelly ne a wani mataki na samar da daidaito a gwamnatinsa, wacce ta kwashe watanni shida tana fama da matsaloli da suka hada da samun koma baya a fannin aiwatar da tsare-tsarenta da sauyin ma'aikata da kuma kwarmatawa manema labarai sirri, wato labarai sirri na gwamnatinsa. Cikin sa'o'i aka mika wa sabon daraktan yada labarai na fadar White House Anthony Scaramucci takardun sallamansa, a wani abu da ake gani alama ce da ke nuna cewa Kelly ba zai nuna ba sani ba sabo wajen gudanar da aikinsa, matakin da Reince Priebus ya kasa dauka a lokacin da yake shugaban ma'aikatan fadar White House din. Sallamar ta Scaramucci na zuwa ne sama da mako ɗaya bayan da aka yayata zuwansa a matsayin wanda zai maido da martaban sashen yaɗa labarai na fadar White House. Zuwan Scaramucci ya haifar da ɗarɗar a zukatan ma'aikatan fadar, bayan da ya yi barazana zai kori duk wanda zai kwarmata bayanan sirri na gwamnati ga manema labarai. Sai dai bai jima ba, Scaramucci ya samu matsala bayan da ya yi hira ta wayan tarho da wakilin jaridar da New Yorker, inda ya yi ta furta kalaman batsa da suka janyo wa gwamnatin Trump abin kunya.
Hukumomin Rasha sun fara haramtawa jami'an diplomasiyyar Amurka da iyalansu yin amfani da wani gidan shakatawa mallaka Amurka da ke wajen birnin Moscow, a wani mataki na mai da martani da shugaban fadar Kremlin Vladimir Putin ya dauka. ran Lahadin ta gabata shugaba Putin ya umarci Amurka ta rage yawan jami'an diplomasiyyar ta 775 daga cikin 1200 dake zauna a kasar a matsayin martani ga sabbin takunkumin da Amurka ta kakaba wa Russia saboda hannu da ta sa a zaben shugaban kasar da aka yi a bara. Zuwa yanzu shugaba Donald Trump bai ce uffon ba tun bayan da Putin ya ayyana wannan martani. A lokacin da aka tambayi sakatariyar yaɗa labarai ta fada White House Sarah Huckabee Sanders a jiya Litinin kan matakin na Russia, sai ta ce suna duba zaben da suke da shi kuma da zaran sun samu abin fada za su sanar.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kakaba ta kunkumi akan shugaban Venezuela Nicolas Maduro saboda haramtaccen zaben sabuwar majalisa da aka yi wanda wato zai bada damar sake rubuta wato sabon kundin tsarin mulki na kasar. A halin da ake ciki an rufe kadarori da Maduro ya mallaka a nan Amurka, sa'annan an haramtawa Amurkawa yin kowace irin hulɗa kasuwanci da shi. A jiya Litinin sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya sanar da wannan takunkumin a Washington, inda ya kira Maduro a matsayin mai mulkin kama karya wanda yake watsi da ra'ayin 'yan Venezuela. A mako mai zuwa kasar Peru za ta gudanar da wani taron ministocin harkokin kasashen waje na yankin Latin America a birnin Liman domin tattaunawa akan rikicin Venezuela.
A ƙarshe, a lokacin da aka fara taron majalisar zartarwarsa na jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ba da tabbacin cewa za a magance barazanar da Koriya ta Arewa ke yi. Trump ya yi ta jaddada cewa Amurka za ta yi maganin Koriya ta Arewa bayan da wani ɗan jarida ya yi masa tambaya. Daga baya a yinin ranar an tambayi sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders kan ko akwai zaɓin kaiwa Koriya ta Arewa hari. Sai ta ce kamar yadda muka sha faɗa a baya, shugaban Amurka ba zai bayyana matakin da zai ɗauka ba, amma kuma kowane irin mataki na cikin zaɓinmu.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara raba kudaden Paris Club a karo na biyu, inda jihar Kano ta samu sama da naira biliyan 10 daga cikin sharuɗoɗin da gwamnatin tarayyar ta gindaya wurin kashe waɗannan kudaden. Tilasta ne jihohi wato su ware kashi 75% wajen biyan ma'aikata da 'yan fansho. Daga jihar Kano ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Akan haka ne kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Kano ke tunasar da gwamnatin jihar game da tarin basussukan ma'aikata da 'yan fansho da ke rataye a wuyanta.
Muna bin kuɗaɗe tun daga baya lokacin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau zuwa yanzu kimanin biliyan 33. Gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau tana da biliyan 3.6, gwamnatin Tarabi Musa Kwankwaso tana da biliyan 18 da wani abu, ita kuma gwamnatin Malam Dr. Abdullahi Umar Ganduje tana da biliyan 11.2. Doka ta tanadi cewa idan an yanki wannan kuɗi na ka'ida kamar yadda ya kamata, a ƙididdiga a nan jihar Kano da taimakon gwamnati da taimakon ma'aikata, akalla kowane wata za a karbi kimanin naira biliyan 1.2. To amma in an yanki wannan kuɗi, to ba duka ne ake ba wannan hukuma ta fansho ba. Misali kamar yanzu a wannan gwamnati ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje ana ba da naira miliyan 500 duk wata wanda ake biyan gratuity. To in ka cire naira miliyan 500 duk wata daga cikin biliyan 1.2, kaga akwai sauran miliyan 700 a ƙasa wacce ba a ba wannan hukuma ta fansho ba.
Kwamarar Kabiru a domin jibir kenan shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Kano. Sai dai kungiyar ta NLC a Kano na muradin gwamnatin jihar ta yi adalci.
A yi kwamiti a saka kuma kungiyoyin kwadago a ciki domin mu zama ido na ma'aikata da 'yan fansho, kuma mu tabbatar cewar an biya waɗannan kuɗaɗe ga waɗanda suka kamata. Ma'ana shi ne kamar biyan haƙƙi na gratuity. Ba zai ta yiwu a ɗauki kuɗi a biya wanda ya ritaya a wata 2 ko 3 da ya wuce ba, bayan ga wanda ya ritaya kusan shekara 2 yana ƙasa ba a biya shi ba.
Farfesa Kabir Isa Ɗandago da ke zaman kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya ce za su bi sau da ƙafa dukkanin shari'ar da gwamnatin tarayya ta gindaya wajen sarrafa waɗannan kuɗaɗe.
Kamar yadda muka yi a karo na farko, muka bi umarnin gwamnatin tarayya a wancan lokacin cewa aka yi aƙalla kaso 50% ya tafi wajen biyan basussukan ma'aikata da 'yan fansho. To a wancan karin da muka karbi wannan kuɗi wajen biliyan 14.5 mun yi kokarin ganin cewa mun bi wannan ka'ida. Ina mai tabbatar ma cewa wannan kuɗi za a amfani da su bisa ga doron wannan hukumar sharadi da aka sa. Sannan kuma ina ne tabbatar maka cewa gine-ginen gidaje da aka yi aka ranci kuɗin su aka yi. Muna kokarin mu ga cewa mun sayar da wayannan gidaje a samu wannan kuɗaɗe a daddaba su domin warware wannan matsala.
Kimanin naira biliyan 10 ne gwamnatin Rabi Musa Kwankwaso ta iba daga asusun ƴan fanshin Kano kuma ta gina wasu gidaje waɗanda har yanzu ba a kai ga sayar da su ba. Lamarin da ke zama ƙalubalen da ma'aikatan da suka yi ritaya da ƴan fanshin ke fuskanta wajen karɓar haƙoƙinsu na barin aiki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Kwari. Akan wannan batu na kudaden Paris Club kuwa a makon jiya ne majalisar dokoki a jihar Niger suka ce wato ko kuma wakilai suka ce ba su samun waɗannan kudade saboda ba a biyan su, abinda ya kai yin watsi ga mutane guda uku da gwamnan jihar ya aiki da su don su don tantance su ya nada su mukamman mataimakansa. Hakan ya sa na tuntuɓi gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello akan gaskiyar wannan batu.
Ayan majalisa ba za su ce ba a biyan su kuɗin da ya kamata a biya su ba, ana biyan su oba sai ɗin su duk wata ana ba su kuɗin Paris Club. Kuma ko da yazo ya zo da ka'ida, domin ita minista na ƙasa sai da ta gaya mana to Paris Club ɗin za a bayar, amma ana buƙatan an bayar in akwai jiha da suke da bashin albashi su a biya, in akwai masu bashin pension a biya, ko kuma ƴan kwangila. Kuma abin da muke yi kenan, mu abin da muke duk irin wannan kuɗin in ya shigo na riga na ba Ministry of Finance umarni, duk wanda yake so ya duba ya je ya duba, naira ɗaya in ya fita sai sun rubuta ga inda ya je, ka gane. Ai, saboda haka duk abin da aka ce an sa ka'ida to yana da kyau a bi ka'idan nan. Ɗan majalisa maganan kuɗi da maganan shi special advisor da aka ce ba su yi ba, to wannan kuma ban tambaye su, su suka san dalili. Amma ina ganin
wai da mun kana da mutum wurin 15 yanzu an kara 3 za su yi 18 kuma ba kuɗi.
Eh, su an kara mutum 3 za su yi 18, amma gashi an kara komishoni 3 ai. Kuma ɗan majalisa nan su suka kara komishoni guda 3. Koko. To shine abin da zaka duba ka gani. Kuma yawanci ai ana buƙatan ƙarin mukamai inda dalili. In babu dalili babu. Ai kaga ai shekara biyu muka yi mana tallaba, saboda lokacin nan duruciya muna bukata, amma mun takura kanmu saboda mu tabbatar mun rage an rage barna da sauransu.
A wata sabuwa kuma, tawagar jihar wato gwamnatin jihar Niger a jagorancin gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ta kawo ziyara a nan Amurka, ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna da wata kungiyar tattara bayanai a biranen duniya don tallatar da su ga masu zuba jari. Kungiyar ta WCCD a takaice ta yi shekaru 10 tana mu'amala da jihar Niger, kuma ta ce lokaci ya kai da masu zuba jari za su shiga jihar. Professor Patricia McKinn ita ce shugaban wannan kungiyar.
MENA is performing so things like conservation of water. MENA is a leader on the world stage now relative to many cities in Europe.
Mun tattara muhimman bayanai. Mun gano MENA ta samu nasarori a wurare da dama fiye da wasu manyan birane na duniya ta huskan samar da ruwa ga jama'a. MENA ita ce kan gaba a duniya fiye da manyan birane a nahiyar Turai da Amurka. Sai kuma shuka itacuwa da kuma ba mata dama suna shiga takara domin
alama.
Akan zancen zuba jari, Professor Patricia cewa ta yi.
All investors, first thing they ask for, where are you now and where do you want to be in 5 years? But you need data. So this data is an equalizer and an empowering.
Tace duk wani mai zuba jari abin da yake so ya sani shine ina kake zaune, menene muradunka nan da shekaru 5, amma duk wannan kana buƙatar tattara bayanai, don haka wannan bayanai za su ƙarfafa gwiwar masu zuba jari su shiga jihar Niger. Babba abinda masu zuba jari ke la'akari da shi shine sha'anin tsaro, kamar yadda Professor Patricia McKinn ta faɗa. Hakan kuwa ya sa na tuntuɓi gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ko ya sha'anin tsaro yake a jihar Niger.
Ta yi bayan ta ce akwai abubuwa ja da aka dudduba wanda yake mu a Niger mukan zo na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar. Kuma cikin kokarin da muka yi a cikin kasashen nan da aka sa guda 8, an sa Niger yana cikin masu tsaro didi gwargwado. Kuma gaskiya ne, saboda haka ban tamanin za mu samu matsala ba in lokacin ya zo.
Gwamna Abubakar Bello da ya shaidi sanya hannu a kan yarjejeniya tsakanin jihar Neja da kungiyar World Council on City Data WCCD a takaice. Ya shaida min yadda wannan aiki tarihi zai amfani talakan jihar Neja.
Wannan abin da ake shiga zai amfani talaka kai tsaye domin duk abin da gwamnati za ta yi yana da kyau ta san adadin mutane da ke waje da lalurorin da irin halin da suke ciki. Wannan data in an gama aikin zai iya gaya mana cewa a local government kaza akwai mutane kaza, a local government nan ga irin matsalolinsu, akwai mata kaza da sauransu. In aka samu duk wannan data da suke kiran shi kenan, zai taimaka mana wajen tsari, wajen plan, kuma wajen budget.
To mutane ne ya so san cewa gwamna ya zo America, me gwamna zai ce ga tsaraban da ya kawo musu?
Akwai tsaraba ba ai ba wanga kadai ya kawo mu America ba. Daga nan za mu je Pennsylvania inda za mu yi bayani da kasan Pennsylvania kan yadda za mu tafi da harkan kasuwanci na kwara. Amma dai nan New York abin da ya kawo mu shine maganan wannan na data ɗin nan wanda albishi da zuwa mutanen Niger, in Allah ya taimake mu mutanen suka yadda da mu suka amince da mu ko muka yi abubuwan da suke sarin za mu yi, insha Allah nan da lokaci kaɗan za mu iya samun gudunmuwa za su taimaka mana ta hanyoyi da yawa.
To madalla gwamnan jihar Niger kenan Alhaji Abubakar Sani Bello. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 1:16 kenan na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ya kamata daga farin sakin musulmi mai martaba, farin sakin Kano, Emir Abdulaziz, sarakuna a jihar same su a ce ya kamata fa a kira mutanen nan to order.
Mun ga abin da ya faru a Rwanda, mun ga abin da yake faruwa ya faru a Somalia. Mu zauna mu ce sai wannan ranar ta zo ta same mu, ai ban yi amfani da ilimi da hankalin da Allah ya ba mu ba.
Wai an ce October 4th mutanen nan su bar arewa. In October 4th ba su bar arewa ba, wasu suka je suka yi instigating crisis a ƙasar nan, ba za a ce yan arewa suka tada jima ba.
Mafi alheri mu a ganin mu shi ne a haƙura a ba wa kowa ƴancin abin da yake so. Wanda ya ga cewar yana son ya ci gaba da zaman Najeriya, ya zama a ci gaba Najeriya da shi. Wanda duk ya ce a'a shi baya son Najeriya, yana so ya ƙasar kansa, a ba shi dama ya ƙasar kansa don mu zauna lafiya.
In suna so su tafi a yi referendum su tafi, amma ba wai mun yin arewa mu fito mu ce an ba su lokaci kaza ba.
Juma muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Barkanku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai wuya. Wai me bambancin martanin da shugabannin arewacin Najeriya suka mai da matasan da suka yanka Ibo wa'adinsu bar yankin nan da watan Oktoba, da kuma wanda shugabannin Ibo suka maido ga kokarin da Nnamdi Kanu yake kulle yau na ganin an samu jamhuriyar Biafra? Sannan me ya tasirin wa'adin da su ma kungiyoyin Yarbawa suka yanka Ibo din kwanakin baya irin wannan? Ba da bayan haka, in abin arewa da kudu su rabu ne, ashe kowacensu kuwa za ta iya tsaya kan kafafunta? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu taba a shirinmu na yau, inda muke ci gaba da bin bahasin wannan al'amari a muhawarar da muka shirya tsakanin shugabannin kungiyoyi biyu na arewacin Najeriya, wato Sharif Ashif Nasura na kungiyar 'yan arewa ta coalition ta Northern Groups kenan, wanda su ne suka fara takar wannan al'amari na bayo Ibo wa'adi, da kuma Abdulsalam Muhammad na wata kungiyar arewa din mai suna Northern Youth Council of Nigeria, wanda ke adawa da wannan mataki na su Sharif din, na cewa wani ya tashi daga wani yanki na Najeriya ya koma wani guri. Yau za mu tashi ne daga maganar irin ƙarfin da madugun matasan Ibo masu ƙoƙarin neman ganin an ƙirƙiro ƙasar Biafra, wato Nnamdi Kanu yake ta samu ne na jayayya da hukuma. Amma Abdulsalam, ina jin ɗaya daga cikin hatsarin da ke tattare da cikin abin nan, ka tuna kwanan baya su Nnamdi Kanu sun ba da doka ko umarni wa mutanensu cewa kada su fita waje ranan da ake wannan bikin tuna ita Biafra da wayewaye ma. Idan mutum ɗaya ƙarfi haka shi kaɗai yana ga mutanen jihohi da yawa cewa ku yi kaza kuma su bi ɗin, ina ji yana nuna abubuwa biyu. Na farko sun yarda da abin da yake, na biyu kuma ya yi ƙarfin da zai iya cewa a yi ko kuma a daina. Ba ka ganin wannan kamar yana neman ya zama wani kishiya a wurin hukuma, wurin gwamnati?
Yawwa, Nnamdi Kanu nan ya fito ya ce ba za a yi Anambra election ba a November, ba za a yi election ba 2019. Waye Nnamdi Kanu? Abin da nake so ka gane, matsalan maganar Nnamdi Kanu ba da yan arewa ba ne, matsalan shi da federal government ne. Duk abubuwan nan wanda yake faɗa ya kamata a kama shi a daure shi, ba wai mu kuma mu biye ne. Kai ka manta abin da Buhari ya faɗa, tambaye ke media chat akan suda suci da inan da kanun nan yace laifukan su is a treasonable offense me yasa dokan mu yanzu ba za ta iya je ta yi abin da ya kamata ba kaga da abin da nake faɗa yanzu abin da su shagun da sura suke yi in ka duba wani gefe su ma ba laifin su bane because judicial system din mu is weak our security agencies din mu ba su aiki din su da ya kamata su yi aiki mutum ya fito da irin wannan kalma ya rinka faffaɗin irin abubuwan nan a ban shi bai kamata ba abin da ya kamata su shagun da sura su kare ya kamata daga fadin sarkin musulmi mai martaba fara sarkin Kano emir of Zazzau sarakuna a je a same su a ce ya kamata fa a je a samu shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa ko shugabannin national assembly a kira mutanen nan to order yanzu ka ga su shagun da sura sun biye min shi yana faɗa wannan yana da makame yana da wannan yana da wancan yanzu mun fito wai an ce October 1st mutanen nan su bar harewa in October 1st ba su bar harewa ba wasu suka je suka yi instigating crisis a kasar nan ba za a ce yan arewa suka tada jima ba zaman lafiya muke son a kasar nan
to shikenan
abin da muke so in suna so su tafi a yi referendum su tafi amma ba wai mun yi arewa mu fito mu ce an ba su lokaci kaza ba
to yayi haka nan ina zuwa malam Sharif akwai wani abu da na lura da shi kwanan baya na ji su ma wasu kungiyoyi na Yarbawa sun yanka wa ƴan kabilar Ibo irin wannan wa'adi da kuka yanka musu na cewa lallai su ma su tashi suna in ka sani ba ganganin da shi Nnamdi Kanu yake yi daman Yarbawa ne da mutane Arewa ya tasa a gaba sannan kuma kun gaya mutanen Arewa da suke can kudancin Najeriya su shirya su kimtsa su bar wurin a daidai wannan lokaci na Oktoba din ba ka ganin wannan matsayi da kuka dauka yana da hatsari kusan a duk ya shafi dukkan kasar baki dinta ma
to malaliwa abinda za ta auna nan gurin shine kullun abin da nake so a fahimci mu a cikin abin da muka dauka shine mutanen nan sun yaki da Najeriya shekara 50 da ta wuce sun yaki kowa ya san an yaki a Najeriya yanzu ka sake dawowa da maganar yakin nan kuma yanda suke faɗa yakin ya fi na wancan lokacin da aka yi din yadda suke kaurara abin yakin nan su tsara yakin nan mafi alheri mu a ganin mu shine a hakura a bawo kowa ƴancin abin da yake so wanda ya ga cewa yana son ya ci gaba da zaman Najeriya ya zauna a cikin Najeriya da shi wanda duk yake a shi baya son Najeriya yana so ya kasa kanka a ba shi dama ya kasa kanka dan mu zauna lafiya mu zauna muna wannan auren muna kallo ana hura wutar yaki a tsakanin mu mun ga abin da ya faru a Rwanda mun ga abin da yake faruwa ya faru a Somalia kasashe biyu a kusurin Afirka mun ga abin da ya faru mu zauna mu ce sai wannan ranar ta zo ta same mu ai bin yi amfani da ilimi da hankalin da Allah ya ba mu ba abinda nake so a fahimta malam Aliyu ka duba nan da kalu in ya fito wa'anne mutane ne kake kallo a tare da shi matasa ne daga shekara 18 zuwa shekara 45 su ne za a gani su ne kaso 90% na wanda suke bin sa so da haka kaga wa'annan mutanen fa ko muna so ko ba na so su ne fa za su gaji kasar nan da shekara 20 su za ta kai a shugabancin kasar nan
anan Sharif akwai mutanen da suke tambaya cewa idan aka ce ma a zo a yi ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya ta zo ta shirya ɗaukar ra'ayin jama'a ina kuke so ku zauna ina son in zauna nan ba na son in zauna nan ka dubi Arewa a matsayin ƙasa ka dubi Ibo a matsayin su ma ƙasa ta Biafra a halin yanzu da ake zaune ko ana so ko ba a so kowanne yana cin amfanin wani ta wata hanya a zaman da ake domin yanzu almisali da sukan ce ai Ibo din da suke zaune a Arewa galibin duk sana'o'i yanzu in motar ka ta lalace ma ran Lahadi in baka iya gyara ta sai gobe don ba sannan sun rufe shagunansu tunda mutanen mu ba su sana'o'i kaza da kaza da kaza da kaza su ma kuma ana cewa idan suka rabu da Arewa za su fuskanci wahala wurin samun abin da za su ci da za su sha da sauransu mutanen Najeriya da yawa zuwa yanzu masu magana ba sa son a raba Najeriya sam amma yi tunani mana idan aka ce Arewa yau a matsayin ƙasa Ibo a matsayin ƙasa kana ganin ƙasashen za su iya rayuwa ma
ba abin da zai hana su rayuwa malam Mustafa ba abin da zai abin sa ba abin da zai hana su rayuwa abin da ya kamata mutane su fahimta cewa shi fa ci gaban ƙasa ci gaba a duniya a ko ina yake wato kwanciyar hankali da zaman lafiya shi ke kawo ci gaba na tattalin arziki da bunƙasar ilimi da walwala ta rayuwa to aka zo wani matsayi da aka nuna cewa za a yi tashin hankali ake ta kirari na tashin hankali da garari kuma ake nuna abin a sarari gashi kana kallon sa to ba gara ka zo ka zauna dama an san cewa ita wani lokacin wato sai an gumu ake su koma ake koma daidai da wuya sai an sha wuya sannan a koma daidai kuma wuyan da mutane suke fade wallahi baka take ba mutumin arewa da sana'ar da iba yake arewa mutumin arewa akwai mai yin irin ta harkar magani harkar kawo kayan jini harkar kawo safa na mutunci sun fi mutanen mu yawa a ciki yau idan mutanen mu babu iba shikenan za su kauce kasuwancin su rike kuma kaga kasuwancin ya ci gaba komai ya zauna daidai har zauna cikin zaman lafiya idan da zaman lafiya ba abin da ba za a yi
to na zo
Malam Aliyu
na amina dama wurin ka zanzu Abdulsalam ina jin ka ci gaba
yayi magana Somalia yayi magana Rwanda bai yi magana South Sudan ba wanda suka samu hancin kansu kwanan nan abin da muke so shiru ya gane shine mutanen nan daga baya za su so su fi mu gaskiya in ba wai dai Allah ya kiyaye ba ni na sai akan magana na me yasa ba wasikan nan na biyu wanda suka yi suka so mu yi ba kafin suka fito da wancan threat magana kamar koyi ne in ka fada in koyi ya fata kasa ba za ka iya kwashe ta ba Malam Aliyu da Malam Sharu da wanda suke jin wannan maganan abin da yasa kuka ga mu mun ce a'a kai maganan nan mai gidanmu babanmu Elder Statesman Professor Ango Abdullahi ya fito ya goye bayan abin nan ni na san shi ba munafiki ba ne kamar wasu wanda suke gani su za su zama governor forever wanda ba zai taba yiwu ba in Allah ya yarda zuwa 2019 za ku rasa gidan gwamnati amma abin da muke so mutane kamar su Shehu ne su za su gane shi ne din abin ne ya farka by October 1st Allah ya kiyaye in Allah ya yarda ba zai faru ba manyan mutanen nan wanda suke zigi-zigi irin abubuwan nan suna fa za su bar kasar nan fa da yaransu za su bar kasar nan da iyalansu za su bar kasar nan da yan uwansu mu yaran talakawa wanda iyayenmu bai satan gwamnati ba wanda iyayenmu bai a contented wanda abin da Allah ya ba su ne fa za mu sha wahala kaga da mun ne rike fada ina so ka fito yanzu ka ce kun yi kuskure akan declaration din na Kaduna wanda kuka yi da kun sani abin nan letter nan na biyu shine za ku yi amma ba wai yake haka ba ai bai cewa ma mutanen arewa ba in wani abu ya faru on or before October 1st wallahi tallahi za ce arewacin Najeriya ne suka sa aka raba Najeriya
to a gaishe ku malamai to muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana da zamu kawo muku in Allah ya kai mu makon gobe wanda kuma zai taɓa abubuwa da dama kamar maganar hana makiya Fulani kiwo a jihohin kudancin Najeriya da kuma ko shugabannin arewacin Najeriya din sun bayyana wannan fifiko kamar yadda suka bayyana maganar matasan nan da zargin da ake yi na cewa wasu daga cikin matasan da suka tado da shi wannan maganar wa'adin da aka bayar in yamin redin wato irin su Yarima Shitima suna da wani buri na siyasa yanzu muna dada godiya ga su bakin namu Sharif Ashim Nastura da kuma Abdulsalam Muhammad tare da Madina Dauda wakilin mu ta Abuja da ta taimaka aka hada shirin nan ga madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington
to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
ɗan sanda a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun tsare sama da masu zanga-zanga 100 a birane daban-daban na kasar bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarshen shekarar nan an yi zanga-zanga ne a Kinshasa babban birnin kasar da birnin Goma dake gabashi da wasu birane da kasar dake kasar waɗanda suka shaida lamarin a birnin Goma sun ce ɗan sanda sun yi amfani da haiki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga yayin da Kinshasa kungiyoyin manema labarai suka ce an tsare yan jarida da dama nan ɗan wani lokaci yayin da ya aike da sakon Twitter cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar White House shugaban Amurka Donald Trump ya nada General John Kelly mai retire wanda mutumin da ake mai kallon baya amincewa da rainin wayo a matsayin shugaban ma'aikatan fadarsa ta White House Trump ya nada Kelly ne a wani mataki na samar da daidaito a gwamnatinsa wacce ta kwashe watanni shida tana fama da matsaloli da suka hada da samun kuma baya a fannin aiwatarwa
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan safiyar sai an jima da ƙarfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana kenan za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya kuma ya bada umurni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safiya wato Malam John Babaya ko makeri ne daga nan Washington DC a huta lafiya.